بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يوم أمس البركة نامنا بركة وانا لوك تي دفاتر منا اللافية وانا واني شيري نينا مسمن دا مكسا موتا داما وانا مكي غنيا داتي مي أنفان دي إتا وزن سجل وانا ندرسا إن شاء الله. Har kullum muna tare da malaminmu Sheikh Bashir Lawal Muhammad daga garin Zaria. Allah shiga ta mala.
Akan wakalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuh. Kullum muna ce maka Malam Bashir Lawal daga Zaria, amma dai ba a Zaria kake ba.
To, sai an fadi ne.
Eh, mun samu bakuncin a Malam Bashir a garin Madina, Madinar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sakamakon Umara da Malam yazo yi. Cikin ikon Allah muka ga dacewar mu yi amfani da wannan dama don mu saurari wasu nasihohi da fa'idoji daga malam kamar yadda muka saba. Allah ga tuwan da fata dai mu takura maka ba, saboda mun san
kai kai ma Umar ka zo
kwanakin Madina
ba ni
kuma akwai ziyarce.
Eh, to ai din mun yi masha Allah, alhamdulillah, Allah shi amsa mana.
Allah ya karba,
Allah kuma ya kara wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wasila da fadila.
Amin amin.
Ya tayar da shi a wannan matsayin wanda take a bar yabo.
Amin amin. To insha Allah, masu kallon mu da sauraron mu a yau, muna so malam zai mana fashin baki ne gaba ta malam akan wato mas'alar sulhu.
To
eh, wannan sulhu muna magana wato daga cikin kabayar sa'a, wato mas'alolin da suka taso a wannan lokaci, rigingimu akan mas'alar banditai ta da kayan baya ta yi yawa a arewacin Najeriya kamar yadda aka sani, kuma an samu kiraye-kiraye da nazariya ta mabambanta daga mutane daban-daban, kama tun daga masana 'yan boko, kama daga malamai, 'yan siyasa, sauran shugabanni da sarakuna da duk wani wanda rigima da ake ta dame shi, kowa yana kokarin ya ga cewa me zai bada gudunmuwa wajen ina za a samu mafita. To a nan baya-bayan nan sai aka samu kusan rabuwar mutane zuwa gida biyu game da kadiyar shin a yi sulhu da waɗannan 'yan bindiga, tunda zahirin al'amari shine gwamnati ta kasa yaƙarsu, ba mu san me yasa ba. To ko wannan zai ba mu dama mu ɗauki wani matsayi na cewa a zauna da su a sulhunta, a ba juna uzuri, a zauna lafiya, manoma su cigaba da noman su, su suka cigaba da kiwon su, al'umma masu wucewa su kai su kawo ba tare da an kama su ko an firgita su ba. Wasu daga cikin masu wa'azi da masu sanya baki al'amuran yau da kullum suna ganin wannan mafita ce. Wasu kuma a wani bangaren su kuma suna ganin sam wannan ba mafita bace, amma suna tuhumar masu wancan zancen da kare 'yan ta'adda da zama kaza kaza kaza, zantuttuka dai ga su nan dai a waɗanda babu daɗin ji. Kuma ga dacewar wannan kadiya, ko malam zai taimaka mana farko da ta'asiri tukunna akan menene masu sulhu, menene maudu'in sulhu a cikin shari'a, ta'asiri game da shi, wataƙila kuma mai magana akan wasu nau'o'in musammayat da irin mutanen da ake yaƙa a cikin dole musulunci, irin bugatu, irin kuba'u fariki, irin khawariju, irin abin nan muharibun. Sai kuma mu ga cewa to a cikin waɗannan sunayen na shari'a, waɗannan irin namu 'yan bandits din, to wai su waɗanne iri ne? Tunda duk waɗannan akwai hukunce-hukuncen su a cikin musulunci. Algatu malam, da fatan ba mai maka abun nan shigege ba, tunda wani harka ba ita ka zo yi ba. Ni ma na bi sawun su DC ne, na haura zuwa ɗan jarida.
Ina jin ka ai.
Eh, da malam Sina da malam Umar Shehu, duk sun haura sun zama 'yan jarida.
Shi ma da Sha'ibu Salihu.
Da malam Sha'ibu Salihu. Da haka suka birkice suka zama 'yan jarida daga malamai. Allah ya gafarta musu mudu.
Alhamdulillah. Ai, suna kuma baza kokari sosai.
To alƙata malam, kamar yadda muka saba shirin nan mukan yi shi minti 30-30 insha Allah. Zan baka dama ka su kwana don ka tattauna mana akan wannan mas'ala kafin mu je abu na gaba insha Allah.
To sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan sallaman da malaye mana, to wannan mas'alar ba gaskiya ban jin zama za mu yi mu yanke hukunci ko mu yi abin nan. A irin wannan matsalolin kamata ya ce manya-manyan malamai aka kaiwa kadiyar su kuma su tsaya su nazari akan tabayin bincike da za su yi wanda in mun zo babin shawari ina ganin ya kamata sai ai wannan amma dai a yanzu mu kalli mas'alar yadda ka tsara tambayoyin kamar yadda na ji su abu na farko shine lafazin sulhu sulhu na nufin sauka daga wani haƙƙi ta bangarora guda biyu ko wanne bangare guda biyu ya sauka daga wani haƙƙi daga cin haƙƙin sa sai ya zama an hadu a tsakiya shine asalin as-sulh ya zama abinda ake gani wani an cuce shi wani an cuce shi to ya zama ya kauda kai game da wannan bangaren da yake ganin an cuce shi shi ma wannan bangaren ya kauda kai game da abinda yake ganin an cuce shi Allah subhanahu wataala yayi umarni da sulhu kuma yana son sulhu ya kira sulhu alkhairi aya ta farko wadda Allah subhanahu wataala yayi magana akan sulhu yayi magana ne akan sulhun zamantakewa aure
na
tsakanin miji da mata mace tana ganin akwai wani bangare na haƙƙinta da mijinta yake tauye mata shi ma mijin yana ganin akwai wasu abubuwan da matar ba ta masa to sai Allah madaukakin sarki ya umarce su da cewa su yi sulhu yace inni ra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan la junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha sai ce wasulhu khayr qudirat lil anfusi shuha
Allahu akbar
idan mace ta fahimci cewa mijinta ya fara kauda kai game da ita yana kamar zai rabu da ita wasu haƙoƙanta baya bata shi kuma kila yana da dalilan sa wanda yake ganin akan sai gina wannan hukuncin nasa sai yazo ma bata bashi wasu haƙoƙin sa shi ma sai ya ga bari ya tauye mata wasu haƙoƙi kuma ana ci gaba da zaman aure wanda abin da ake jin tsoro shine ƙarshe kaiwa ya sake ta ya sake ta to shine Allah ta'ala sai yake cewa faladuna alaihim an nusliha bainahuma sulha ba laifi akan su raf'ul junah a ka'ida ta usulul fiqhi tana fa'idantar da ibaha ne idan Allah ya ce faladuna yana nufin ai ubiha an halasta ko ujiza an halasta saboda sulhu ne a abin nan halas ne ai sulhu si sulhu sai Allah ya ce sulhu khayr shi kuma sulhu kullun alheri
wannan kaida ce amma
kaida ce
kuma din istigraki ce
yawa this yake jami'i jinsi
sulhu ba hadiya ba yawa
ba wannan sulhu ba wannan ba
domin
ai za mu samu wani sulhun a gaba yawa kuma sannan malamai sun fitar da malaman hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai da kuma kaidojin malaman fiqh duk sun tabbatar da cewa qa'idatus sulhi qa'idatun amma kaida ce ga mamiya
kuma
cin alqa'idul amma التي تدخل في الابواب الفقهيه المختلفه عندك شيغا cikin ka'idojin masalolin fiqh kuma bambanta to sadaka wasulhu khayr ay kullu sulhin khayr sai dai yana da dama kullu qa'idatin istisna'iyya kullu qa'idatin amma to ala laha istisna'atu yawa to amma dai in sulhu ya cika wadannan sharadan da shari'a ta tabbatar da shi alkhairi to sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma a wani wajen abun da ya shafi al'umma gabaki
daya
rigingimin da suka shafi kila ƙasa da ƙasa rigingimin da suka shafi al'umma a cikin ƙasa guda daya kila rigingimin kabilanci sai Allah ta'ala ya ce in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu sai ce fa aslihu bainahuma idan aka samu wasu jama'u guda biyu daga cikin mummunai suka yi yaki a tsakanin junansu suka yi fada a cikin a tsakanin junansu ko a samu wasu a gefe su musu sulhu wa aslihu bainahuma yawa sannan a wani waje yace innamal mu'minuna ikhwatun sai ce fa aslihu baina akhawaykum mummune ɗan uwan juna ne duk inda aka samu bacin rai aka samu wata rigima to fa aslihu baina akhawaykum wasu su koma gefe su sulhu tsakanin ɗan uwa guda biyu sai aka kira su da akhawai aka danganta wannan ɗan uwantaka zuwa ga mummunai domin Allah yana magana ne da mummunai innamal mu'minuna ikhwatun sai ce fa aslihu baina akhawaykum ɗan uwa guda biyu suna rigima to ai sulhu a tsakanin su wadannan ayoyin guda biyu suna cin ayoyi ko kuma su ne ayoyin da suka tabbatar da ka'ida ta sulhu waccan tana magana akan الحياة الاجتماعية الخاصة. يوا وتشوف متنا بياني أخ الحياة الاجتماعية العامة. يوا وانا رأيهم متاني ودي تكون شيء زمن تكيو غاوري وتشوف كم رأيوا الأمة تجابك. النبي صلى الله عليه وسلم سبو الجرمن قائد السنة قمدا الإمام البخاري يروي حديث سهل ابن سعد الساعدي. الإمام البخاري سيدي أم بتشا حديث النّ. kusan ababubbuka sun kai wajen bakwai kutub bakwai abin nan kai abuwab bakwai din da wasu abuwab din suna cikin kitab daya shi hadisin da ke magana akan sulhu da zame magana kansa fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka bashi labari cewa an samu rigima tsakanin wasu daga cikin mutane na Quba a Madina yawa cikin mutanen Madina saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu tashi mu tafi mu je mu sulhu ta sanadiyar musu wannan sulhun manzo sama ya jinkiri bai zo sallah ba har Bilal radiyallahu anhu ya kira sallah yaje samu sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu yace to ga manzo Allah sama ya dade bai dawo ba hal uqimu wa anta tusalli bin nas aw hal tusalli bin nas fa uqima ka bada izini zaka ja mutane sallah ni kuma sai in tare ikama sayyiduna Abubakar yace in ra'aita cin kage haka yayi ba komai sai in aka fara sallah manzo sama ya dawo dai abin da ya faru ya faru to Imam al-Bukhari ya fitar da fikihun wannan ba wannan hadisin kusan ina jin ban manta babu buka bakwai a ciki akwai babi da ya bayani akan babun sa'yul imami ila sulhi bainan nas wato shugaba ya tashi domin yin sulhu a tsakanin mutane da ake tsammani akwai rigima a tsakanin junan su wannan hadisi da wannan ko malume suke da kaida suke cewa as-sulhu ja'izu illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan sulhu halal ne a shari'ar musulunci kaida ce fiqhiyya shi dai sulhun da ya halatta haram ko kuma ya haramta halas duk sulhun da ya halasta haram to ba sulhu bane duk sulhun kuma da ya halas ya haramta halal to shi ma ba sulhu bane wannan banna ne shi yasa al-Imam al-Qayyim a cikin littafin sa Ilamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin a lokacin da yake sharhi akan wannan risalar wasiƙar da Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya rubuta wa Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari akan alƙalanci wanda ita ce Malam al-Qayyim ya dauke ta ya rubuta littafin sa Ilamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin yi magana da masu ba da fatawa yi magana da alƙalai a cikin wannan littafin su ya rubutawa domin a gaba gaba su ne al-muwaqqi'una ar-rabbil alamin su ne suke sa hannu a makofin Allah madaukakin sirri in sun yanke tayin kamar suna cewa Allah ne yayi kamar suna cewa Allah ne yawa mu ne ai shine kaga wanda yayi
al-muwaqqi'un
da ake rubutawa a ka'ida ta idara administration kaga wannan F din da ake rubuta nan kaje ni yayi yawa misali kai ne shugaba na baka nan ni kuma ni ne sai ka ce duk abin da ba kai duk abin da baka nan ni in yi sa hannu kai kuma kai
a rubuta sunana sai
a sa ya
kuma kai sai ne
yawa sai ni ne sai
kuma dole
yayi kaga shine at-tawqi'u ar-rabbil alamin yawa at-tawqi'u ar-rabbil alamin sa hannu a makofin Allah to su ne to a cikin malami bin qayyim yake bayani akan sulhu da ka'idar sulhu a wannan faqar a ciki yake cewa duk sulhun da ya kasance za a yi shi ne da azzalimai waɗanda sun yi zalunci kuma ba tare da raddul mazalim ba tare da sun dada abin da suka zalunta ba yace to wannan ba sulhu bane Allah bai yarda da wannan sulhun ba domin sulhu ne da ya halatta haram kage ya halatta haram
duke da akwaci
duke da akwaci kashi to ba so nake ne mu shiga wancan bangaren ba amma dai abin da nake yi shi nake so ne shine yawa sannan Malam Ibn Hajar a cikin Fathul Bari a karkashin wancan sa hadisin na Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi ya kawo hatta nau'ukan sulhu da ake da su yace daga cikin nau'ukan sulhu akwai sulhu a tsakanin masu ciniki akwai sulhu tsakanin masu ciniki ana yin sulhu a ciniki misali abin da ya shafi farashi ana yi a bai'ul murabaha sai in zo in ce maka kayan nan na siyo su naira 2000 nawa za ka dora mu yawa to a ciki akwai ana sulhu ana iya sulhu a cikin wannan misali sai ka ce ka dora min naira 50 sai in ce a'a karshe dai ni in ji yadda ni a zuciyata cewa ban cuta ba tabbar alal aqalli dai na ci riba kai kuma alal aqalli zaka amfana kin siyarwa zaka je kai zaka sama ribar da kake so ka sama daidai gurgudu kaga sulhu tsakanin almutabayyani kenan
kamar yadda misali suke shiga tsakanin
yawa ne sana shiga yawa ba su cuta ba sannan na biyu akwai sulhun ma'aurata wanda shine alqur'ani ya ambata wa inna ma'atun khafat min ba'daha nushuzan aw iraba akwai sulhu tsakanin makwafta irin rigingimin da suke tasowa wani zai yi gini ya za a yi ina zai fitar da undunansa ina zai fitar da indararar ruwansa sannan ina zai fitar da chimney dinsa ne kitchen chimney wato mafitar hayaki bututun hayakin kitchen
ko kwata
ne zai ko kwata ina za a yi yawa duk waɗannan abubuwan kaga suna shiga ana yin su da wazaka sannan akwai sulhu a tsakanin gwamnati da kuma mutanen da ake ganin sun matsinta da kayan baya ƴan ta'adda ko kuma wanda suka mata tawaye ana sulhu da su a asali a musulunci inji al-Imam Ibn Hajar a cikin Fathul Bari saboda akwai wannan sulhu to amma su waye waɗannan mutanen sannan ya ake yi duka wannan kenan
kuma shi sulhun gata mallam afun kenan dole sai akwai third party wanda shi zai shiga tsakani koko ni da abokin rigima na zamu yin sulhu
ana yin sulhu tsakanin mutum biyu yanzu misali miji da mata
wasu
ba ba shi ba sharadin sai sun je gaban wani
haka makwabtan ma
da su haka makwabta za su yi
kamari ne kuwa bai yiwa a
kwarai daga sattauna shi yasa mun kalla lafazin shi kanshi yana da tasiri a larabci tunda muna magana ne da mutane ga baki dai shi yasa ba za mu zurfafa abin da ya shafi shi asalin lafazin a larabci kaga in ka ce as-sulh masdarin kenan wato tushen kalmar kenan amma kuma akwai al-islah qur'ani da ya tashi bi yayi amfani da su yawa a babun miji da mata sai ya ce an yusliha bainahuma sulh sai kuma da yazo masdarin sai ya ce sulha bai ce islaha ba sai ya zama me sai ya zama ya ce an yusliha bainahuma sulhan daga cin abin da za a yi simbabi a nan za su iya haduwa su biyu su yadda ita ba shi gadda wani kwarai da gaske amma a wancan sai ya ce me wai ne ba ma su yake cewa ba ifatani min almu'mina iqtatilu sai ce fa aslihu bainahuma fa aslihu antum ayyuhal mu'minun aslihu bainahuma
haka ma inna
mu'minun fa aslihu bain akhawaykum kaga nan wasu ce nan yawa yanzu ana neman aghadul akhar ya shiga a tsakanin su kenan ya halasta za a yi sulhu tsakanin almutakhasimani masu rigima tsakanin junan su su sulhu tsakanin junan su kamar yadda ya halasta kuma a samu tatati wato yawa shakhsul akhar yawa alwasit ya shiga tsakanin su domin ya sulhu a tsakanin
shi alwasit din nan dole ya zama hukuma ne koko wani dan sa
ka ba dole bane ba dole bane ya zama abin nan malami zai iya sulhu wani mutumi da aka yadda da shi mutumin kirki zai iya sulhu
hizba
yawa hukuma ce wannan hizba duk da mu a Najeriya ka san hizba na da ma'ana biyu akwai hizba hukumiyya akwai kuma hizba mustaqilla yawa to dukkanin su za su iya sulhu kowanne za su yi sulhu sarkin kasuwa zai iya sulhu yawa a kasuwa sannan wani makwabci zai iya sulhun ta tsakanin makwabtansa guda biyu
to wata fa'ida kuma gata mallam kenan su wato miji da mata an so su fara yi da kansu sai in yaga
yawa
ba su haka man min
ahli kware da gaske
haka mai ala kaga sai aka ce an yusliha
in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma da hakamun min ahlihi da kuma hakamun min ahliha yawa
sannan wanda yake in yurida islahan
yawa kaga shi ma nan
ba ce in yurida sulhan ba
kware da gaske kware da gaske
oh masha Allah
to kaga duk wannan shine saboda ka ana yi a tsaka da mutum su su yadda da cewa sun sulhu a tsakanin su sannan kuma ne zai iya shiga tsakanin su yazo yayi a tsakanin su
to gata mallam za a iya mu ce yanzu ka ba mu wato kaman recap sai mun ce sun shi da Hausa ba wato wani kaman dan sandwich tarifi ai hakuri da Hausa ta tarkikice kuma har kai magana aka
baka shi
kashe-kashen sulhu tsakanin ma'aurata sulhu tsakanin makwabta sulhu tsakanin watakila magada su kuma tsakanin gwamnati da wasu wanda suka zama ƴan tada kayan baya to mutanen da ke tada kayan baya a lafadin shari'a ga malam akwai su kala daban-daban
gaskiya ne
ina ga zai kyau ko wadanne a bada tsokaci akan meye ma'anar su watakila daga nan ba a iya fahimtan wai irin namu ma na Najeriya wadanne iri ne al misali akwai bugat zamu so mu ji su wane ne bugat
to waɗannan wasu musalahat ne da sun shafi a kaga a babin aqida akwai su
na'am
a cikin littafin tafsiri malamai sun tattauna akan su littafin hadisi da shuruh sun zo sannan kuma malaman fiqh sun bude bayani akan su da kuma kokarin bambanta su cikin malaman da suke kokarin bambanta tsakanin wannan akwai babban malami al-Imam al-Qarafi al-Maliki a cikin littafin sa al-Furuq
kuma da ruwan kadan
yawa wannan littafi kundi na sababba
to
yayi kokarin bambanta tsakanin musamman bainal khawarij wal bugha sannan wal muharibi ko kutba'i tariq waɗannan lafuzan guda hudu su suka fi bayyana a cikin littafin mu domin al-lusus ko kuma as-sariqun su hukuncin sa a fili yake barawo as-mufara da as-sariqun sune masu sata ko masu satar mutane da masu satan masu zuma mutane sata da dabara waɗanda da dabara suke sata in an ce dabara shine ba ƙarfi suke nuna maka su ce ba ni ba dole wannan shine sariq shi yasa tantance tsakanin as-sariq da annabash da kuma muhtalis yiwo wasu malaman fiqh wahala sannan kuma da tantance hukuncin da ke tsakanin su nabashi shine barawon likafai a da
misata makabar
ta waje wa na basara kenan amma da malaman fiqh sun ce annabash shine kuma mai zuwa ya cire likafai to amma mu yanzu ya wuce haka nabashi ya wuce har dan adam din ma ana sata abubuwan jikin shi
ko kuma da kuma masu sata allana nan
da su yawa duk kaga wannan din nafshu ne tunda dama asali duk da kalmar nafshu sai an haka kabarin na ciki ake abin ciki ake sata kaga tunda nafshul maqbura ai shine a baje ta ko kuma a kwashe abin da ke cikin ta shi yasa shi kanshi nafshin ai akwai maganganu akan sa littafin fiqh shekara nawa ake a wannan dai babu to nabashi shine abin nan barawon makabarta mai zuwa ya sata to yana da hukuncin sariqi sannan sai muhtalisi shi ko muhtalisi shine dan sani to kaga suna da bambanci barawon aje abiyabi da bara
ne shine yankan aljihu kenan
yankan aljihu sani kenan yankan aljihu to wannan hukuncin su shi kaga dai hukuncin su shine a yanke hannu a yanke hannu da sharidan da malamai suka ce ayi to na biyu sune qutta'ut tariq qutta'ut tariq sune yan fashi al-lusus kenan masu zuwa ba su kisa a asali a Najeriya sune yan wadanda da ake ce musu yan kwanta-kwanta yan kwanta-kwanta a kato da guwa yawa su tara mutane su tsorata su shikenan shi zubin su zo da bindigar da babu bindigar roba ce wani zubin ma tsorata mutane su anshi abin da ke hannun mutane da gudu ma in sun ansa ni zuba suke barin maji
su ma a furci su
yawa to kaga waɗannan hukuncin su daban
na'am
hukuncin su daban a cikin shari'ar musulunci na biyu na uku sune waɗanda ake ce musu al-muharibun su waye al-muharibun sune suke da ishtali kuma suke da tashabuhi da ƴan ta'adda na arewacin Najeriya amma arewa ta yamma ba arewa ta gabas
ba
arewa ta gabas arewa ta yamma wato bandit kenan da kuma kidnappers
sun fi kama da muharibu
yawa sun fi kama da muharibu sune waɗanda suke yakar mutane ba gwamnati suke yaka ba
mutanen da kike waya
mutanen gari suke yaka suke kisan kai kawai koda irin yadda namu na Najeriya suke da sunan an musu laifi in aka tambaya waye muku laifi fa ku cewa suke yi gwamnati wanda laifi ta muku bata ba mu haƙoƙin mu ba mu da makaranta ba mu da kaza mu su waye suka muku laifi na biyu sai su ce ƴan sa kai
ƴan sa kai
ƴan sa kai wanda da ba ƴan sa kan nan
sai da suka fara
sannan waye riga zuwa
sun riga ƴan sa kai
su suka fara yi sannan aka samar da ƴan sa kai to kaga hujja suke nan to wannan muharibai ne sun yi kama da su ta wannan bangaren su ne muharibai to sai buga su ko buga su ne waɗanda suka fita daga shugabancin gwamnati ko da ba
tsawari kenan
yawa
in tawari
da yawa Imam Al-Qarafi ya ce da yawa ba su yaƙi gwamnati amma su ba su yi da shugabanci ba ba su yi da shugabancin shugaba ba su ne bugatu kuma sotari suna da tawili sotari sun ki yadda da gwamnati ne ta hanyar wata fassara ko kuma wani lungu da suka makale wata hujja misali zamu yi misali da ƴan siyasa a gama zabe shikenan sai ta faru misali ba laifin buga misali kamar margayi a biyo la Allah ya gafarta masa lokacin da aka yi zabe sai aka ce ba shi ya ci ba an yi zabe aka ce yayi lissafi shi ya ci ya ce
a ya rantsar da kanshi
jama'a shi sun bai sun ce ya ce ya ce shine shugaban kasa shugaban kasa wannan lokacin Allah ya fi musu dukan su zai shi yana nan dare a daidai lokacin da muke daukar shirin nan ya soke zaba to kaga ya ci gaba da baghyun amma me bi ta'wili ta'wili shi ya ci shi ya ci aka murde masa zabe muna buga misali ne duk da wannan gwamnatotan namu kai tsaye ba gwamnatota bane da suke zuwa ta hanyar yadda shari'ar musulunci take son shugaba ya
zai shari'a ba
to ba haka bane to amma dai kamar da Sheikhul Islam Taymiyyah rahimahullah yake fadi al-tafansa da yawa gaba-gaba min hajjus sunnah nabawiyya cewa shugabannin da ake da su waƙi'iyyai waɗanda ake ganin su fa su ne shugabanni kuma duk nan su san da shari'a ke magana akan a bi shugabanni ka a musu kaza su fa ake nufi ba wai shugaban da bai hau kujera ba wani yana mai da raddi ne ga ƴan shi'a masu a'imma 12 wanda a cikin a'imman 12 mutum biyu suka taba hawa kujeran mulki wanda ya dade ma a cikin shine sayyiduna Ali radiyallahu anhu kuma da ijma'in musulmai suka zabe shi sai dan sa sayyidina al-Hasan radiyallahu anhu da ya samu baya a wani bangare na mutane karshe da kansa kuma ya tafi ya je miƙa wannan shugabancin a hannun wanda ya ga yafirin jayi kuma yake ganin wannan miƙawar ita ce za ta kawo zaman lafiya a tsakanin musulmai to kaga waki aike na to marigayi abiyula Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya nada kansa a matsayin shugaban kasa ya ce shine shugaban kasa kuma bai yadda da shugabancin da ake da shi a wannan lokacin ba kuma ya ci gaba da haka domin bayan sa an nada interim government
ta
gwamnati mai kyauwa gwamnati
ta garma lan kafin ka tafi bari mu katsa wannan darasin a nan sai mu juya
to shi
wato abin recording din mu saboda kada a shiga wani babi
to
ka rike mun cewa kana mana magana akan
misali
buhi tsakanin muharib a bugatu kenan
yawa buga
kuma waƙin al'amarin ƙasar Najeriya dan wa masu bibiya ku yi mana afuwa saboda yanayin lokaci zamu dakata a nan amma za ku ji mu a cikin shiri na gaba insha Allah mu ci gaba da wannan fashin baki da malaka yake mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.